A rahoton da ta fitar, hukumar kididdiga ta ƙasa NBS ta bayyana cewa kayayyakin amfanin yau da kullun na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu ƙaƙƙautawa. Hukumar ta ce hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙaru inda ya kai kaso 37.19 cikin 100 bisa ma'auni a watan Yuni, kuma hakan na nuni da cewa ba a taɓa fuskantar irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a shekarar nan ba, wanda kayayyakin masarufi na gaba-gaba wajen ingiza hauhawar farashin. A cewar rahoton, hukumar ta NBS ta ce hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka hada da gero, masara, mangyada, manja, doya, kifi da dai sauransu na daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen hauhawar farashin kayayyaki a kasar, inda farashin su ya kai kaso 40.87 bisa ma'auni. Ko menene ke janyo irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a kasar? Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya da ke Kashiri a jihar Gombe, ya bayyana cewa
ya kukuwa da rashin kwanciyar hankali, manoman a ƙauye an hana su zama, mutane, miliyoyin mutane an kore su daga ƙauyukansu saboda haka ba sa yin noman ma. To iya ƴan wanda suke zaune cikin gari su ba noman suke ba, dan abin da aka noma ya zamanto ya ta'azzara, ya lalace, ana ta bin shi, saboda haka wannan yana daɗa zama matsala a cikin al'amarin Najeriya.
Farfesa Isa Ɗandago, malami ne a jami'ar Bayero da ke jihar Kano, ya alakanta hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar da rashin tabbas da naira ke fuskanta wajen musayar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare.
Faduwan darajar naira in aka kwatanta da darajar ƙasa a kuɗaɗe na waje, su dala, su pound sterling, euro, saifa da shauransu, yana da tasiri sosai akan tsadar rayuwa da kuma matsanancin hauhawar farashi da ake fama da su a Najeriya. Saboda duk yawancin kayayyakin da ake amfani da su a Najeriya, shigo da su ake daga waje. To idan za a shigo da su daga waje ɗin nan, sai an nemi dala ko pound sterling ko euro ko su ƙasashe da za a yi cinikin kayayyakin da za a shigo da su ɗin daga waje. To idan aka zo neman wannan kuɗaɗe na waje, za ki ga farashin ya yi sama sosai. To wannan shi yake sawa faɗuwar darajar naira yake daɗa azazzala wato hauhawan farashi a Najeriya.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri ya ƙara da cewa janye tallafin man fetur yana daga cikin abin da ke ƙara ingiza hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya.
Ga cikin matsalolin abin da gwamnati ta kawo ya tunzura hauhawan farashi shine, shekara guda da watanni da suka wuce ana saida man fetur naira 190 da wani abu. To da aka zo aka ƙara farashi 610, yanzu ma ba a samun shi haka. Saboda haka abubuwan da masana'antu suke amfani da su, kamar misali kamfanonin yin taliya da su irin indomi da sauransu, waɗannan kamfanoni suna amfani ne da injina. To tunda kayan amfanin da suke da shi na makamashi ya yi tsada, to dole ma kayan da za su sayar ya yi tsada. Sannan na biyu, akwai tsadar wutar lantarki da kullum ake ƙarawa. To duk waɗannan masu masana'antu su ma suna daɗa ƙara shi ne a kan farashin kayan da suke sayarwa.
‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda hauhawar farashin kayayyaki ke shafar rayuwarsu.
Sunana Ibrahim Babangida Muhammad. Hauhawar farashi ya shafe ni sosai fiye da yadda ake tunani. Dalili kuwa da wahala ka ci so uku a rana, saboda tsadan farashin kaya, shinkafa ya tashi, masara, albo da ake ganin shi ordinary shi ma ya hau. Sau haka rayuwa ya zama da inda ya zama kawai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To sunana Malam Ayubu Abubakar, ina zaune a ƙauyen Gwaskaran. Ga munan da yawa muna so mai noma, taki baya taɓuwa, ga rashin tsaro ya addabe mu sosai sosai. Muna so da jama'a da dama suna so su yi noma, haka ake nannaɗa a gida saboda matsalar rashin tsaro.
Wasu na zargin 'yan kasuwa da hannu wajen hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar, kamar yadda Dr. Isa Abdullahi Kashiri ƙarin haske a kai.
Ba za a yi maganar hauhawar farashi a Najeriya ba a kira a 'yan kasuwar Najeriya ba. Akwai waɗanda suke sayen kayan suna da manya-manyan rumbuna ko kuma a shaguna, sai su ɓoye, za su saya tun daga kaka, su ajiye buhu tun daga naira 20,000, ba za su sayar ba sai ya kai naira 100,000.
Bala Mai Kaji shine shugaban 'yan kasuwar Madalawan da ke jihar Bauchi, ya bayyana cewa manyan kamfanonin da ke kasar ne ke da alhakin wawure kayayyakin masarufi da manoma suka noma.
Babban abin da yake faruwa shine manyan kamfanoni suka bara kudaden su, amma sai a ga cewa yan kasuwa ne ta sarrafa, tunda manyan kamfanoni ne sun je sun zuba dukiyar, an bu mutane gonaki, an je an san sai kayayyakin amfanin. Mafi yawanci yan kasuwan mu wanda suke juya tarosisi ba su da wannan karfin da za su iya sayan wannan abun wanda za su rike shi har zuwa lokaci.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri ya bayyana cewa komawa gona ga ƴan ƙasa domin noma isasshen kayan cimaka sai kuma daukar matakai daga bangaren gwamnati ga su taimaka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar.
Su sayi waɗannan kayayyakin su ajiye shi da yawa, ton da yawa. In sun saya sun ajiye, ya zamanto lokacin da ya fara ja daga kasuwa, waɗanda ƴan kasuwan suke nema su yi tsada da shi, to gwamnatin sai ta fito da nata mai yawa zai karya farashin waɗannan na kasuwa. Dole za a koma ana sayan na gwamnati, ai da ana yin irin wannan.
A farkon makon nan ne dai aka jiyo ministan sadarwa Muhammad Idris ke bayyana cewa gwamnatin tarayya ta ba wa gwamnonin ƙasar buhunan shinkafa domin raba mabukata a jihohinsu domin rage musu radadin zafin da ke fuskanta a ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.